الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 27 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan uku shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra darasi ne yau za mu tashi farkon sura ta 18 ita ce suratul Kahf kafin darasi ne yau ba da yake idan da tambayoyi da suka iya gabata na'am kamar wace irin wasiya kamar misali mutum zai tafi wajen yaki to a hadisin da ya gabata a darasin mu na Umdatul Ahkam hadisin Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa ma haqqul muslim lahu shay'un yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda manzon Allah yake cewa bai dace ba ga mutum musulmi wanda yake da abin da zai iya yin wasiya a cikin sa ya kwana dare biyu a wata riwaya sai ya ce au salati ko kuma dare uku manzon Allah yake face a samu wasiyarsa a rubuce a gunsa wannan bai kebanta ba da wanda zai fita fagen daga hakanan ana zaune lafiya kalau an gane ko bai dace ba ya zamanto mumini a samu kwana biyu zuwa uku ba tare da ya rubuta wasiya ba saboda ita mutuwa abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya koyi lokacinta ga bayinsa saboda wata hikima mai girma hikimar ita ce mu kasance a cikin shiri dan ba wanda yake da masaniya game da ranar mutuwarsa dan haka shi kuma da Allah ya shar'anta mana wasiya wannan rahama ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da tafsasawa game da bayinsa dan kada mutum ya wuce ya bar baya da kura dan kada ka tuzartar da haƙuƙuwan wasu ko kuma kai naka ya tuzarta dan haka ita wasiya ta fi karfafa ne ga wanda wato ya hau kan wani hadari misali wanda ya kwanta rashin lafiya musamman rashin lafiyar da ba a tsammanin a tashi da irin wanda ya hau kan hadari kamar misali wanda zai fita fagen daga da wanda misali zai hau teku da abin da yake kama da haka to wannan ana buƙatar mutum ya tsaya yayi wasiya amma ko ana zaune lafiya bai ya dace wa musulmi ya kwana dare biyu ko dare uku ba tare da ya rubuta wasiya wanda mun yi bayani ita wasiya ana buƙatar ka rubuta iya gwargwadon abin da yake kanka na haƙuƙuwan jama'a sawa'an haƙƙi ne na Ubangijinka ko haƙuƙuwa ne na bayinsa misali kai jinkirin fitar da zakka sai ka rubuta zakka ta wannan shekara ban fitar da ita ba yau zakka take zama wajibi a kanka to yau baka samu damar ka dasa dukiyarka ka fitar da ita saboda wasu al'amura sun shagaltar da kai to bai ya dace wa a wuce gobe ko jibi ba tare da ka rubuta ba sai ka rubuta ka tabbatar da cewa zakka ta wannan shekara baka fitar da ita domin haƙƙi ne na Ubangiji. Ko wani bashi misali na kaffara wanda yake kanka, misali kaffara in tana kanka ita ma wannan dole ne ka rubuta wasiya. Ko ya zamanto haƙuƙuwa na jama'a, misali akwai kayan ajiya na mutane a wajenka, ko kuma akwai basuka na mutane a kanka suna binka dukiyarsu, to wannan su ma sai ka rubuta. Ko kuma ya kasance kai kana bin wasu, kana da haƙuƙuwa a kan wasu, sai ka rubuta wane ɗan wane ina bin shi kaza a rana kaza ya ɗau kaza a wajena, wane da wane da wane suna bina kaza, wane da wane da wane akwai kayan ajiya nasu a wajena. A yi rubutu wanda yake kyakkyawa da kalmomi waɗanda suke a bayyane wanda za a iya fahimtar me aka rubuta. Sannan kuma a samu rubutun biyu adalai daga cikin musulmi ka shaida musu, wannan wasiya ka tabbatar musu. Kenan abinda muke so mu gane, wanda ya fita fagen daga wannan ta fi ƙarfafa ne a kansa. Na'am.
Alaikum salam. Kaman nau'in abinci da ake yi da maimakon rumfan azumi da asasha, da menene ya kamata a yi hawan, kuma adadin wani nawa ne ake huta a kan azumi guda?
To duk wanda wani uzuri ya gitta masa bai yi azumi ba, in ma uzuri wanda yake halitta rashin yin azumi kwata-kwata, kamar rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a warkewa, wadda ba a tsammanin warkewa, kamar da tijantaka, tsuhu, wanda ya tsuhu baya iya yin azumi, an gane ko wannan uzuri ne daga cikin uzurra waɗanda suke halitta ma musulmi ya ajiye azumi. Hakanan mace mai ciki wanda ta jarraba yin azumi ta kasa a sanadiyar cikin da take ɗauke da shi, ko kuma mace wadda take mai shayarwa wanda in ta wuni da azumi ɗan da take shayarwa ba zai samu nonon da zai sha, wadataccen nono da zai sha, to wannan su ma uzuri ne waɗanda suke halitta ajiye azumi. To abinda muke so mu gane a nan, da shi dattijo wanda kwata-kwata baya iya azumi, namiji ko mace, da marar lafiya, rashin lafiyar da ba a iya yin azumi tare da ita, kuma rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa, da macen da ba ta iya yin azumi saboda cikin da take ɗauke da shi, da macen da take shayarwa wanda in ta wuni da azumi ɗanta ba zai samu nonon da zai sha, iya abin da Allah ya dora musu shine addini na Allah, in an kai azumi za su ba da mudu ɗaya, an gane ko mudu ɗaya ne za su ba da. Wannan mudu in ka haɗa kuɗi shi ne yake ba da tiyatamu wadda ake awo a nan, bada ma irin tiyatamu in an cika ta fan to ta wuce adadin mudu kuɗi, wannan mudu shi ne za a bada a madadin kowane yini, kenan mudu ɗaya ne za a bada. Wannan kuma za a bada shi ne daga matsakaicin abinci, kai ba za ka bada ƙasa ba, kuma ba a ɗura maka ba ka bada kododuwa abincin da ya fi kowanne. Amma in ka jure ka ba da fiyayyen abinci wanda ake ci a garin, to wannan kuma kyautatawa ce, duk wanda ya kyautata na gare shi sakamakon kyautatawarsa a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ƙarin fa'ida a nan, shi dama marar lafiyar da ba a tsammanin warkewa kuma baya iya azumi, da shi da dattijo gaba ɗaya, wannan Allah ya sauke musu, iya abin da yake kansu wannan shi ne mudu. To a nan inda ke akwai saɓani a kan mace mai ciki da mai shayarwa, in sun ajiye azumi shi me yake kansu, wannan bayani ya gabata a magana mafi rinjaye daga cikin maganganu biyar na malamai akan wannan mas'ala, iya abin da yake kansu shi ne ciyarwa ba maganar ramuwa. Duk macen da ta kasa yin azumi a sanadiyar ciki da take ɗauke da shi, ko mai shayarwa, iya abin da yake kansu shi ne ba da mudu addini na Allah idan an kai azumi, domin hadisai sun wuce a lissafa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, da Abdullahi ibn Umar, waɗanda sun tabbatar da cewa duk macen da ba ta iya yin azumi saboda ciki da take ɗauke da shi ko mai shayarwa, Allah ya sauke musu, iya abin da yake kansu shi ne ciyarwa. Kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, wani yana aure da ƴarsa tana da ciki, Ibn Umar sai ya tarar da ita da kyan take yin azumi, sai ya ce mata maza ki aje, Allah ya sauke miki addini na Allah zaki bada mudu kuma babu ramuwa akan ki. An gane ku, wannan ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai, magana biyar aka samu, fada biyar aka samu akan wannan mas'ala. Wasu suka ce mai ciki da mai shayarwa za su ciyar kuma dole su rama, wasu suka ce babu ciyarwa babu ramuwa, wasu suka ce iya abin da yake kansu ramuwa babu ciyarwa, wasu suka ce iya abin da yake kansu ciyarwa ba maganar ramuwa. To wannan mas'ala, wannan fada ita ce mai rinjaye, ciyarwa ita kadai ce abin da yake kansu ba maganar ramuwa. Kamar yadda in ka koma littafin da ake kiran shi Al-Mawsu'atul Fiqhiyya Al-Muyassara, Al-Mawsu'atul Fiqhiyya Al-Muyassara fi fiqhi, fi wannan fi fiqhi sunna, fi fiqhi kitabi wa sunnati al-mutahhara, anan kwarai ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala. Haka in ka koma littafin da ake kiran shi Sifatu Sawmi, Sifatu Sawmi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sifatu Sawmi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Aliyu Al-Halabi da mashhur Hassan Ali Salman suka yi hadin gwiwa akan wallafa wannan littafi, nan ma sun hakikance wannan mas'ala, sun tace ta akan cewa iya abin da yake kan mai ciki da mai shayarwa, wato shine ciyarwa ba maganar ramuwa. Kenan gwargwadon mudu shine mudu wanda dai ake fitar da zakka ta budda kai. Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Game da karatun sura a cikin sallah. Ana karatun sura ana na farko zuwa na ƙarshe. Yana halatta a karanta daga ƙarshe zuwa farko.
Kamar a karanta daga ina?
Na farko zuwa ƙarshe a cikin karatu.
Eh.
Yana halatta da ƙarshe zuwa sama.
Misali a yi ta da baya da baya? A misali yanzu abinda kake yi a raka'a ta farko in karanta alamtar kaifa, a raka'a ta biyu maimakon in karanta surorin da suke kasa da ita sai in karanta ko watini ko suratul zilzal da sauransu. Wai yin haka yana halatta? Kwarai da gaske halaka ne, illa kasancewar abin da yake sunna in ka karanta sura, in za ka karanta wata ka karanta wadda take bayanta. Dalilin da malamai suka ce yin haka ya halatta shine hadisin da Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yadda, wanda a cikin wani dare ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah. Huzaifa sai ya bi shi, ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama suratul Fatiha, manzon Allah sai ya kama suratul Baqara. Na yi zaton cewa in ya kai kan aya ta dari zai duka ya ruku, da ya kai kan aya ta dari manzon Allah sai ya zarce. Sai da ya gama suratul Baqara, da ya gama suratul Baqara sai manzon Allah ya kama suratul Nisa, da ya gama suratul Nisa sannan sai ya kama suratul Ali Imran, da ya gama Ali Imran sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama wato suratul wannan suratul Maida. To a wannan shine malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna cewa zaka iya karanta sura a wata raka'a, sannan a wata raka'a ka karanta wadda take bayanta, domin annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya karanta suratul Nisa sannan ya dawo ya karanta suratul wannan suratul Ali Imran. Balma akwai hadisai waɗanda suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya karanta sura sannan da ya tashi karantawa sai ya karanta wadda take gabanta ba wadda take bayanta ba. Yana cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir Albani, duk da cewa insha Allah akan iya bin mu bashi zamu bincika mu zo da ƙarin bayani akan wannan mas'ala, amma asalin mas'alar halak ne. Amma abin da yake sunna mustahabba, misali in ka karanta alamtar kaifa, in za ka karanta a raka'a ta biyu to ka karanta abin da yake kasa da ita ba abin da yake sama da ita ba, tare da cewa in ka karanta abin da yake sama da ita wannan ba kuskure bane, ka aikata halak. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa mun zo ƙarshen sura ta 17 a ɓangaren lissafi suratul Isra, kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 18 suratul Kahf. Wato ita wannan sura ta samu wannan suna na cewa suratul kahf, wato tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Balma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa shine ya kiraye ta da wannan suna suratul kahf, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim da sunani Abi Daud riwaya ta Abu Darda Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahf, a wata riwaya ta al-Imam Muslim min akhir suratil kahf usima min fitnatil masih ad-dajjal, manzon Allah yake cewa duk wanda ya kiyaye akan karanta wato ayoyi 10 na farkon suratul kahf. Riwaya ta al-Imam Muslim sai yace ayoyi 10 na karshen suratul kahf to za a kiyaye shi game da fitina ta ad-dajjal, inda Allah zai kaddara zamanin sa ya iske zamani wanda yake na bayyanar dajjal, Ubangiji subhanahu wata'ala zai bashi tsaro da kariya game da fitina ta dajjal. Dan haka akan wannan kokonto da aka samu na marwayacin cewa 10 na farkon suratul kahf ko kuma ayoyi 10 na karshen suratul kahf, dan haka malamai suka ce to abinda aka fi so kenan mutum ya karanta ayoyi 10 na farko ya karanta ayoyi 10 na karshe, ko kuma gaba ɗaya ma ya karanta suratul kahf kenan, illa kasancewar kuma wannan riwaya bai keɓanta ba wato da ranar Juma'a, an gane ko. Sannan a riwaya ta al-Imam Tirmidhi daga Abu Darda Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin al-Imam Tirmidhi yake cewa hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qara'a thalatha ayatin min awwalil kahfi usima min fitnatid dajjal, duk wanda ke karanta ayoyi 3 na farkon suratul kahf za a bashi tsaro da kariya dangane da fitina ta ad-dajjal. Kaga kenan wanda ya karanta aya 10 na farkon suratul kahf kenan wannan hukun sun shige, ma'ana hukun kenan ta shiga karkashin kenan aya 10 na farko. Dan haka wannan kenan dalili ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatar mana a lokacin sa ma wannan sura sunanta suratul kahf. Akwai hadisi wanda yana cikin sahihul Bukhari daga Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda, yake cewa wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta suratul kahf wato a cikin dare, lokacin da yake karanta wannan suratul kahf a gefinsa akwai dukinsa yana daure, lokacin da yake karanta suratul kahf wato sai wani girgije ya ringa saukowa yana kasa-kasa, wani farin girgije ya ringa sauka yana ƙara kusanta da ƙasa, wannan duki da yake girgije na sauka sai ya ringa hamimiya yana zabura yana gura, shi wannan sahabi da yake karantawa idan ya dan daina karantawa duki sai ya dan samu nutsuwa har aka wayi gari, lokacin da aka wayi gari sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya wakana, yace ya rasulullahi a daren jiya ina karanta suratul kahf sai wani farin girgije ya ringa sauka ya ringa kusantar kasa, akwai doki a daure a gefe na dokin sai ya ringa samariya yana hamimiya yana zabura, manzon Allah sai yake cewa tilka sakina, wannan nutsuwa ce wadda take sauka a lokacin da ake karanta Al-Qur'ani, nutsuwa ce wadda take sauka a duk lokacin da ake karanta Al-Qur'ani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi na cikin sahihu Muslim yake cewa wa majtama'a qaumu fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina وغشيتهم الملائكه وحفتهم الرحمه وذكرهم الله في من عند الحديث. To dan haka wannan sakina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari na cewa in ana karanta alqur'ani akwai natsuwa da take sauka manzon Allah sai ya ce wannan farin girgije da ka gana sauka wata karama ce Allah ya nuna maka irin natsuwar da take sauka idan ana karatun Alkur'ani. A takaice wannan hadisi shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da ita wannan sura kenan tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take da wannan suna suratul Kahf. Ita wannan sura sura ce makkiya. Akan haduwar malamai gaba daya sun tafi akan cewa wannan sura sura ce makkiya, wanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba. Idan aka ce sura makkiya, ita ce surar da ta sauka kafin hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, sawa'an ta sauka ne a Makka ko ta sauka ne a wani gari can daban. Idan aka ce sura madaniya, duk surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, sawa'an surar ta sauka ne a Madina ko ta sauka ne a wani gari. Wannan a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai, domin magana uku ke akwai game da tantance tsakanin sura makkiya da sura madaniya. Wasu malamai suka ce duk surar da ta sauka a Makka ita ce sura makkiya, duk surar da ta sauka a Madina ita ce sura madaniya. To malamai suka ce to abinda ya sauka ba a Makka ba ba a Madina ba, kamar surar da ta sauka a Tabuka da ayoyin da suka sauka a Baitul Maqdis lokacin da aka yi miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wanda suka sauka a wasu yanki na daban wanda ba Makka ba ba Madina ba, su kuma ina za a lissafa su? Wasu malamai suka ce duk surar da aka samu ya ayyuhan nasu a cikinta to sura ce makkiya, duk surar da aka samu ya ayyuhan ladina amanu a cikinta to sura ce madaniya. Wasu malamai haka suka faɗa. To malamai suka ce minji in har haka ne suratul nisa ai sura ce madaniya, farkonta kuma ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida, kuma suratul hajji sura ce makkiya, a cikinta kuma akwai ya ayyuhan ladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. To dan haka a magana mafi rinjaye wanda malamai suka rinjayar, in aka ce sura makkiya kenan duk surar da ta sauka kafin hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, sawa'an ta sauka ne a Makka ko ta sauka ne a wani gari daban. In aka ce sura madaniya kenan surar da ta sauka bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, sawa'an ta sauka ne a Madina ko ta sauka ne a wani gari can daban. Ita wannan sura kuma ta sauka ne bayan suratul Gashiya, kenan bayan suratul Gashiya ta sauka. Ita wannan sura ta sauka suratul Kahf, kuma ta sauka kafin suratul Shura. Sannan ita wannan sura tana daga cikin jerin sauka sururi na Alkur'ani, sura ce ta 68 a wajen kenan jerin saukar sururi na Alkur'ani, ita sura ce ta 100 wannan ta 68. Hadisai masu yawa sun zo game da bayani game da fadalar ita wannan sura, amma mafi yawansu ba su inganta ba. Waɗannan wanda muka yi ishara zuwa gare su su ne da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan sura wajen adadin ayoyinta, malaman wato kira'a waɗanda suke kula da dangane da abin da ya shafi karatun Alkur'ani na Makka da Madina sun kirga cewa tana da aya 105. Malaman Sham sun kirga cewa tana da aya 106. Malaman Basra su kuma sun kirga cewa tana da aya 111. Malaman Kufa su ba suka ce aya 110. Wannan duka dai sabani ne suka samu dangane da karkasa ayoyin, domin wata aya biyu wasu sukan iya daukan ta a matsayin aya 1. Sannan ita wannan sura wato tana bayani game da abu na farko shine yabo da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yama kansa akan wata babbar ni'ima wadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya jaddada ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ni'imar bata kebanta da shi ba, ni'ima ce wadda ta hada dukkan mu'minai har zuwa kiyama, ita ce babbar ni'ima ta saukar da Alkur'ani. Dan haka wannan ni'ima da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai yi bayani akan ta kafin yayi bayani sai da ya kyautata yabo akan sa. Sannan ita wannan sura kuma ta ci gaba da bayani dangane da wato kashedi da barazana ga mushrikai waɗanda suka jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ƴaƴa, suka ce ai mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka suka rike su a matsayin bauta. To za mu iske wannan sura tana kashedi da barazana cewa in har ba su daina ba, to za su haɗu da azaba a nan duniya, sannan da azaba mai tsanani a gobe kiyama. Sannan wannan sura ta ci gaba da bayani game da yanda mushrikai suka fitintu da rayuwa ta duniya da kawarta. Ubangiji ta'ala ya bada labarin cewa ita rayuwa ta duniya rayuwa ce wadda take kankannuwa, wadda ba inda take zuwa ta zo, abu ce wadda take mai saukin gushewa. Sannan kuma sura sai ta ci gaba da bayani game da labarin ashabul kahf, an gane ko, wanda wasu samari ne na musamman, kamar yanda zamu iske kissar su, yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana game da lamarin su. Sannan kuma surar ta ci gaba da jan kunne da tsawatarwa game da kaidi na shaytani, da cewa shaytani makiyi ne wanda yake mai tsananin kiyayya, dan haka ƴaƴan Adam su zamanto akan shiri game da makircin sa. Sannan kuma surar sai ta yana bata ci gaba da bayani akan wasu kissosi guda biyu. Ta gabatar da wata kissa akan wata kissa saboda matukar muhimmancin ta, ita ce kissa ta Annabi Musa da Khadir alaihi salam da alaihi masalam, sannan kuma da kissa ta Zulkarnain, wanda gaba ɗayan waɗannan kissosi guda biyu sun yi kama da juna, domin kasancewar kowace kissa ta yi bayani game da wani bulaguro na musamman, wanda kuma bulaguron an yi shi saboda wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci, wanda shi Zulkarnain ya yi bulaguro ya zagaye duniya ba don komai ba, don ya ƙara faɗaɗa mulkinsa, wanda shi kuma Annabi Musa alaihi salam ya fita bulaguro shi da almajirinsa ba don komai ba, shi ne don neman ƙarin ilimi, kamar yadda bayani zai zo. Wanda kuma a cikin wannan kissa ta Annabi Musa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana Allah wadai, wato game da malaman Yahudu, an gane ku su ne malamai na banu Isra'ila, wanda su sun himmantu da kissa ta Zulkarnain, wanda shi Zulkarnain baya daga cikin mutanensu, kuma baya daga cikin waɗanda suke kan addininsu, sai suka manta labarin wato annabinsu shi ne Annabi Musa. Maimakon su yi tambaya game da kissa ta Annabi Musa, sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da kissa ta Zulkarnain, kamar yadda zamu iske wa yas'alunaka an Zulkarnain. Sannan kuma ita wannan sura sai ta ci gaba da bayani game da wato shine tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa lallashi akan duk abin da yake haduwa da shi na cutarwa daga wajen mutanansa, da kuma tabbatar mana cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari game da shi gaskiya ce, tabbatacciya, kasantacciya daga wajen Ubangiji. Wanda kuma surar tana ƙara nuna mana waɗanda suka lazinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke zama da shi, duk talaucinsu su ne suka fi shuwagabanni daga cikin mushrikai, sun fi su kima, sun fi su daraja, sun fi su martaba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan surar ta ci gaba da sanya misali na mu'minai da kafirai, sannan kuma ta ci gaba da sanya mana misali dangane da rayuwa ta duniya, tamkar a yi ruwan sama ne ciyawa ta fito, zuwa wani lokaci ciyawar sai ta bushe, tamkar ba ta zauna a jiya ba. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani dangane da al'amari wanda yake na tashin alkiyama, da kuma nuna karshen duk wanda suka karyata manzanni, karshen su shine tabewa da halaka da sauran wasu abubuwa na daban wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadhal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fada bayan buɗe wannan sura da basmala, ke cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, dukkan wani dangi na yabo a duniya ko a lahira, a sama ko a ƙasa, cancanta ne ga Allah wanda ya saukar da alkitab, shine alqur'ani, ala abdihi, gabawansa shine Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Walam yaj'alahu iwaja, wannan littafi da Allah ya saukar ma bawansa Ubangiji ta'ala bai sanya masa karkata, ma'ana babu tunka da warwara a cikinsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada, afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Ubangiji ta'ala ya ce shin yanzu ba sa lura da alqur'ani, walau kana min indi ghayrillahi, inda a ce alqur'ani daga wajen wani yake ba Allah ba, lawajadu fihi ikhtilafan katira, da jama'a sun samu sabani mai yawa a cikin alqur'ani, da an samu tuka da warwara, idan aya kaza ta ce kaza sai ka samu aya kaza ta warware ta. To anan Ubangiji subhanahu wata'ala kafin ya mana bayani game da wannan babbar ni'ima wanda yake banci fiyayyen halitta da ita, wanda duk a ni'imar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ma bayinsa, babu wanda Allah ya masa ni'ima sama da ni'imar da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi ne cikamakin manzanni, kuma shi ne jagaba a cikin dukkan halittu, kuma littafin da Allah ya turo shi da shi ne fiyayyen littafi wanda ya fi dukkan littattafan da suka gabace shi. To don haka alqur'ani babbar ni'ima ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma babbar ni'ima ce ga mutum da aljan, wanda babu wata ni'ima da Allah ya jaddada ma bayinsa sama da ni'ima ta saukar da alqur'ani. Don haka kafin Allah ya yi bayani sai da ya yabi kansa, ya gode ma kansa. Ubangiji ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, ma'ana dukkan wani dangi na yabo, ya cancanta ga Allah da ya saukar ma bawansa wato wannan littafi na alqur'ani. Wanda kuma anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da ya kirayi manzansa da wata gala wadda take ta wuce dukkan wata gala da Allah ya rataya masa, domin babu wani matsayi da bawa yake kaiwa sama da martaba wata ubudiyyatu lillah, ma'ana kasancewarka a ce kai bawa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi so a ce masa Abdullahi wa rasulu, kamar yadda a hadisi sahihi yake cewa la taquruni kama adratin nasar ibn maryam, manzon Allah ya ce kada ku wuce gona da iri da ni a wajen yabo, kamar yadda ƴan mushaw suka wuce gona da iri da Isa dan Maryam, suka dauke shi daga matsayin da Allah ya aje shi, suka kai shi matsayin da bai kai ba, domin sun kai shi matsayi wanda yake na rububiyya da uluhiyya, sun kai shi cewa Allah ne suna bauta masa. Manzon Allah yake cewa inna ma ana abdu, ku san da cewa ni dai bawa ne, ku qulu abdullahi wa rasulu, ku ce da ni bawan Allah manzansa. Don haka Ubangiji ta'ala ya kiraye shi da wannan matsayi a wurare waɗanda suke na martaba da daraja da ɗaukaka, kamar yadda a nan wajen saukar da alqur'ani Ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna na cewa abdihi, kamar yadda kuma ya gabata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdihi, haka kuma za mu iske tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira, haka can cikin suratul hadid huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa inna allaha bikum laraufur rahim. To dan haka wannan matsayi ne wanda yake na martaba da daukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ubangiji ta'ala ya kiraye shi da wannan suna. kamar yadda a surar da ta gabata ne yace subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ladhi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Wanda al-isra da al-mi'raj wani matsayi ne wanda Allah yake bunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Anan ma Ubangiji ta'ala sai yayi amfani da wannan suna nashi yace subhanan ladhi asra bi abdihi. To shine anan yace dukkan wani dangi na yabo ya cancanta daga Allahn da ya saukar mu bawon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab shine al-Qur'ani. Wa lam yaj'al lahu iwaja Ubangiji ta'ala bai sanya ma ba al-Qur'ani wata karkata. An gane ko littafi ne wanda kenan mai kyakki wanda babu tuka da warwara a cikin sa. Dan haka yace kayyiman bari dai Allah ya maida al-Qur'ani littafi ne wanda yake mai kyakki. Abinda ake nihi da al-qayyim shine al-mustaqim, ma'ana littafi ne wanda yake mai kyakki babu karkata a cikin sa, babu tuka da warwara. Kenan qayyiman anan mansubun ne al-hal wa lam yaj'al lahu iwaja. Kenan qayyiman halin al-qur'ani littafi ne wanda yake mai kyakki babu karkata ta tsare da shi. Ko kuma ka kaddara ka ce bal ja'alahu qayyiman, da yace wa lam yaj'al lahu iwaja, sai ka ce bal ja'alahu qayyiman, bari dai Allah ya maida al-qur'ani littafi ne wanda yake mai kyakki. Wata magana ba ta warware wata daga cikin al-qur'ani. Idan kaga wata aya tana cin karo da wata aya, to wannan karancin fahimta ne naka, ka tuhumi kanka kada ka tuhunci al-Qur'ani. Dan haka ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ingantacciya babu tuka da warwara, domin ita kanta sunna wahayi ce. Ibnu Khuzaima Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda yake ganin cewa akwai wasu daidai da hadisai biyu waɗanda suke cin karo da juna, yace to yazo mun da su zan iya hada masa kansu, in ce masa hadisi kaza kaza yake ni, hadisi kaza kaza yake ni. Wanda daga cikin malaman hadisi da dama daga cikin su Allah ya fahimtar da su haka, inda zaka zo musu da hadisai biyu waɗanda suke cin karo da juna a zahiri, to za su hada maka kansu. Kamar yanzu misali, idan ka koma gulugul maram a cikin kitabu tahara akwai hadisai guda biyu, hadisin Busra Allah ya kara mata yadda da hadisin Talq ibn Adi. Hadisin Talq ibn Adi, wani yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah mutun ne ya shahi gaban sa, shin zai sake yar wallah? Manzon Allah yace masa dan ka shahi gaban ka, ai ka shahi kamar wata gaba ce daga cikin jikinka. To shi kuma hadisin Musra sai manzon Allah yace duk wanda ya shahi gaban sa ya sake yar wallah, kuma kowanne hadisi ne sahihi. Kenan kaga anan mai karancin fahimta zai ga cewa akwai cin karo da juna. Malamai suka hada kan hadisin suka ce shi wannan hadisi na Talq ibn Ali abinda yake nihi duk wanda ya shahi gaban sa ba da shahawa ba, ba maganar ya sake yar wallah, tamkar ya shafi kansa ne ko ya shafi bayan sa ko ya shafi duddugin sa. Hadisin Busra shi kuma suka ce abinda yake nihi duk wanda ya shahi gaban sa da nihin shahawa dole ya sake yar wallah. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yace wa lam yaj'al lahu iwaja, Ubangiji ta'ala bai sanya ma ba al-Qur'ani karkata, ma'ana babu tuka da warwara a cikin sa. Qayyiman halin al-Qur'ani littafi ne mai kyakki, Ubangiji ta'ala ya saukar ma bawon sa li yunzira ba'san shadidan, wato dan ya galgadi jama'a game da wato azaba mai tsanani a duniya da lahira in har ba su yi imani da al-Qur'ani ba. An gane ku? Li yunzira, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya galgadi jama'a ba'san shadidan, da azaba mai tsanani a nan duniya da makoma lahira, min ladunhu, daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, ga wanda bai yi imani da al-Qur'ani farko a nan duniya zai hadu da rayuwa wadda take mai kunci banda azabar da Allah ya tanada masa a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Shine anan Ubangiji ta'ala yace li yunzira, dan manzon Allah ya gargadi jama'a ba'asan shadidan da azaba mai tsanani farko a nan duniya karshe kuma a gobe kiyama kenan ga wanda bai yi imani da alqur'ani wayu bash min ladunhu kenan azabar daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wayu bashiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati kuma ya ba mu'mine al-bashir waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai anna lahum ajran hasana cewa lalle na gare su lada kikkiawa a gobe kiyama ita ce aljanna wannan kikkiawan lada wanda Allah ya tanada ma mu'minai a gobe kiyama wanda ita ce aljanna aljanna ba ta samuwa sai da waɗannan abubuwa biyu da ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗe mana da su a cikin wannan aya farko dai shine imani da Allah subhanahu wata'ala imani da manzanninsa abu na biyu shine aikata ayyuka na ƙwarai duk wanda ya samu ubangiji subhanahu wata'ala da waɗannan al'amurra guda biyu to ya cancanta a shigar da shi aljanna amma imaninsa da ayyukansa nagari ba su isa ba su gada masa da gidan aljanna sai in sun haɗu da fadala ta ubangiji subhanahu wata'ala da rahamarsa an gane ku kenan sharadin shiga aljanna waɗannan abubuwa biyu farko dai imani da ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyu shine al'amalus salih aiki na garko shine aikin da ya hada sharuɗa guda biyu ko mu ce ya kunshi al'amurra guda biyu abu na farko yi dan Allah abu na biyu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wayubashiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati kuma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada albishir ga mu'minai waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai anna lahum ajran hasana lalle na gare su lada kikkiawa a wajen ubangijinsu a gobe kiyama ita ce aljanna kenan wannan yana nuna mana makasudin saukar da alqur'ani shine domin a gargadi waɗanda suka kangare ma ubangijinsu kuma domin a bada albishir ga waɗanda suka yi imani da ubangijinsu shine anan kenan makasudin saukar da wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yace ma kisina fihi abada wato mu'minai masu zama ne a cikin aljanna har abada an gane ko ba sa gushewa sannan kuma ni'imar aljanna ba ta karewa ni'imar da Allah ya tanada a aljanna har abada ba ta karewa kuma su mu'minai ba za a fitar da su ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraje wata wahala ba ta shafar mu'minai a aljanna wa ma hum minha bimukhraje ubangiji ta'ala ya ce kuma su ba ababan fitarwa bane daga aljanna a wani lokaci duk wanda ya shiga aljanna to ya shiga dindindin ba maganar fita amma sabani ga wuta domin ɗan wuta wani lokaci su da kansu suke neman cewa a fitar da su daga wuta kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha suna nihi suna son su fita daga cikin wuta ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bikharijina minha alhali ko ba masu fita bane ba amma su ɗan aljanna a karan kansu ba za su nemi cewa a fitar da su to ubangiji subhanahu wata'ala kuma ba zai sanya a fitar da su idan sun shiga kenan zama ne wanda yake da dindindin ba za a fitar da su kuma ni'imar da take ciki ba ta karewa shine ubangiji ta'ala ya ce makisina fihi masu ci gaba da zama ne a gidan aljanna abadan har abada wayunzira alladhina qalu takaza Allahu walada kuma Allah ya saukar ma manzansa wannan alqur'ani dan ya gargadi waɗanda suka ce Allah ya riki da su wane ne kenan su ne mushrikan larabawa waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na ubangiji subhanahu wata'ala dan haka suka rike su a matsayin abun bauta wannan sura ce makkiya waɗanda ake nihi a nan waɗanda suka ce Allah ya riki da ana nihi mushrikai domin ahlul kitabi ba a fara maida musu martani sai da aka koma zuwa ga Madina wannan ita wannan sura kuma sura ce makkiya tare da cewa su ma ƴan mushrik suna karkashin wannan aya domin su ma sun yi da'awar cewa annabi Isa dan Allah ne kamar yanda su ma Yahudawa suka yi da'awar cewa Uzairu dan Allah ne amma abinda ake nihi wanda Allah ya yi keɓanta a nan cewa a gargaɗe su wato su ne mushrikai waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine anan ubangiji ta'ala ya ce wayunzira alladhina dan manzon Allah ya galgadu wadanda qalu suka fada suka ce ittakhadha Allahu walada Allah ya rikida ma'ana wai su ne mala'iku cewa ƴaƴansa ne malahum bihi min ilmin ubangiji ta'ala yace ba su da wani sani game da wannan fada da suke an gane ko su a karan kansu ba su da wata masaniya ba su da wani ilimi wanda yace Allah yana da da kawai sha ci fadi ne waladi aba'ihi ubangiji ta'ala yace balantana uwayensu waɗanda suka gabace su su ma ba su da wani sani na cewa Allah yana da da ubangiji ta'ala sai yace kaburat kalimatan takruju min afwahi wannan kalima ta girmama ga kalima wadda take fita daga bakin su na cewa Allah yana da da kalima ce wadda take ta girmama ta kai matuka a wajen muni dan babu wata kalima ta musgunawa ta tauye ubangiji subhanahu wata'ala sama da jingina ma ubangiji subhanahu wata'ala da kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu takadha arrahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada wanda a suratu maryam ubangiji ta'ala ya bayyana cewa wannan kalima ta cewa Allah yana da da sammai bakwai sun kusa su dare kuma duwatsu sun kusa su fado daga kan yan uwansu su rugulguje kasa ta kusa ta tsage saboda munin wannan kalima duk abin da yake kanta ya nutse to shine anan Allah ya ce kaburat kalimatan wannan kalima ta cewa Allah na da da wato ta girmama ga kalima ma'ana ta kai matuka a wajen muni takhruju min afwahihim kalima ce wadda take fita daga bakin su ma'ana kalima ce ta kariya an gane ko kamar misali da za a ce a wane ya fada da bakin sa to galibin wannan ana amfani da shi akan kalima wadda take ba ta gaskiya ba shine ubangiji ta'ala kamar yadda yake cewa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaqulun shine yace kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ubangiji ta'ala yace ba komai suke fada ba farce fada wadda take ta kariya na cewa Allah yana da da magana ce ta kariya domin babu wani ilimi tattare da su ba su da wata hujja wadda take nuna cewa Allah yana da da ubangiji ta'ala sai yace fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim me yiwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me hallakar da kanka ne asafan wato dan bakin ciki da damuwa ala atharihim saboda mutananka sun bujire maka sun ki yin imani da kai shine yace illam yu'minu bi hadhal hadisi idan ba su yi imani da wannan wato littafi da kazo da shi abinda ake nihi da alhadis wato shine alqur'an an gane ko shine ubangiji ta'ala yace fala allaka bakhi'un nafsaka me yiwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsaka me hallakar da kanka ne asafan wato dan bacin rai da damuwa ala atharihim saboda mutananka ala anan litta'lil kenan illam yu'minu bi hadhal hadisi idan ba su yi imani da wannan littafi na alqur'ani me yiwa zaka hallakar da kanka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa kwarai akan rashin gaskatawa da mutanansa suka masa wannan akan rashin gaskatawa da mutanansa ba su yi ba game da wannan alqur'ani kamar yadda can ubangiji subhanahu wata'ala yake fada afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasnaun ubangiji ta'ala yake cewa kada ranka ta tafi haka nan ka hallakar da kanka hasaratu wato dan nadama akan rashin imani da suka yi domin shari'a a hannun Allah take shi yake shiryar da wanda ya ga dama kuma shi yake batar da wanda ya ga dama wanda Allah ya shiryar da shi akwai hikima wanda Allah ya batar da shi akwai hikima kuma adalci ne kenan shine anan ubangiji ta'ala yace masa fala allaka bakiun nafsak me yiwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me hallakar da kanka ne asafan dan bacin rai da damuwa ala atharihim saboda mutananka illam yu'minu bi hadhal hadisi idan ba su yi imani da wannan alqur'ani da kazo da shi kenan anan Allah yana lallashin manzon shi sallallahu alaihi wasallama akan cewa kada ya samu damuwa. An gane ko hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala rashin yin imanin su. Sai yace inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, lalle mu ne muka mai da duk abin da yake kan doran ƙasa zinatan laha, ado ne gare ta. Duk wani abin da yake kan ƙasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya maida shi kan cewa ado ne gare ta. To ado a bayan ƙasa shine wato itace da tsirrai da Ubangiji subhanahu wata'ala yake fitarwa, kamar yadda yake cewa hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, a can cikin suratul Yunus. To shine anan Allah yace inna ja'alna, lalle mu ne muke sanya ma 'alal ardi, duk abin da yake kan ƙasa kenan, abin da yake fitowa na tsirrai, zinatan laha, Ubangiji ta'ala yace ado ne gare ta. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, dan mu jarraba bayin mu ayyuhum ahsanu amala, wane ne daga cikin su mafi kyautatawa ga aiki. An gane ku, duk wani abu da Allah yake halittar shi a bayin ƙasa wannan ado ne. To amma Allah ya yi waɗannan abubuwa dan ya jarraba bayinsa, wane ne zai kyautata ga aiki, ma'ana wanda rayuwar duniya ba za ta shagaltar da shi ba. Kina duk wanda ya manta da rayuwar duniya kwata-kwata bata shagaltar da shi, ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, wannan shine mai kyautatawa ga aiki. Amma duk wanda ya manta makomashi lahira ya shagalta da rayuwa ta duniya, to wannan yana daga cikin masu mugunta aiki. Kina ita rayuwa ta duniya wannan jarrabawa ce. Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci abubuwa waɗanda ado ne a ban ƙasa, amma ba dan komai ba, dan Allah ya jarraba bayinsa, ya ga wane ne zai koma zuwa gare shi, wane ne kuma zai bijire ya bi rayuwa ta duniya. Shine yace inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, lalle mu ne muka maida abin da ke kan ƙasa zinatan laha, wato ado ne gare ta. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, dan mu jarraba bayin mu wane ne daga cikin su mafi kyautatawa ga aiki, ma'ana wane ne zai mana biyayya. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, Ubangiji ta'ala yace kuma lalle mu masu mai da duk abin da ke ban ƙasa ya koma sa'idan fuskar ƙasa, juruzan wanda yake haƙo. Komai da ka sani abin da yake kan ƙasa za a wayi gari zai gushe. An gane ku, idan gine-gine ne, idan zamani yayi zamani, zaka tarar da wannan tamkar ba a taba gini a wurin, ya koma haƙo. Idan wata ciyawa ce da duk wani shuka, idan ya fito yayi tsanwa zuwa wani lokaci, zaka ga wurin ya koma haƙo. Wannan Ubangiji ta'ala yana nuna mana rayuwa ta duniya rayuwa ce wadda take mai gushewa, ba ta wanzuwa. Kenan duk abin da ka ga yana burge ka a ban ƙasa, to sa masa lokaci, zuwa wani lokaci zaka ga ya gushe kwata-kwata, kamar ma a jiya ba a yi shi ba. Kenan duk abin da baya dawwama, to wannan bai kamata ba mumini ya shagalta da shi ya ɓata lokacinsa. Don haka lahira ita ce wadda take mafi dawwama, don haka ita ce abin da ya kamata mumini ya bata muhimmanci. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wal akhiratu khairun wa abqa, gida na karshe shine yafi alkhairi kuma shine yafi wanzuwa. To shine anan Allah yace wa inna laja'iluna ma 'alayha, lalle mu masu mai da duk abin da yake ban ƙasa ya koma sa'idan fuskar ƙasa, juruza wadda take haƙo, wadda ba ta zirar da komai. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, idh awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada, fadarabna ala abanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsali ma labisu amada, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbuna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shaqqa ha'ula'i qaumun attakhadhu min dunihi alaha لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Ubangiji ta'ala ke faɗa am hasibta anna ashabal kafi, Ubangiji ta'ala yake cewa bari dai ka zaci cewa lalle labarin ma'abuta kogo warrake da allan da aka rubuta sunayensu a kansa, kanu min ayatina ajaba, sun zamanto mafi mamaki daga cikin ayoyinmu waɗanda suke na al'ajibba. Kasancewar mushrikan Makka an samu ahalul kitabi sun ingiza su cewa su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya dangane da kissa ta ashabul kahf, kenan su gane gaskiyarsa ko kuma su kai shi bango. Shi ko kasancewar labarin ashabul kahf labari ne wanda Allah ya ambata shi a cikin littattafan da suka gabaci alqur'ani, shi ne a nan suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da labarin ashabul kahf. To shi ne a nan Ubangiji ta'ala yake cewa am hasibta am anan bi ma'ana bal, domin ita am in hamzatul istifham bata gabace ta ba, to ma'anarta shi ne bal. Am hasibta anna ashabul kahf, Ubangiji ta'ala yace bari dai ka zaci cewa labarin ma'abuta kogo warraki ne da allan da aka rubuta wato sunayensu a kansa. Ar-raqim anan ala wazni fa'il bi ma'ana maf'ul, kenan marqum shine yace warraqim da allan da aka rubuta sunayensu a kansa. Kanu min ayatina ajaba, cewa sun zamanto abun mamaki wato daga cikin ayoyinmu, wanda kasancewar su suna ganin cewa ashabul kahf sun kai matuka a wajen mamaki, wanda kasancewar in ka tsaya ka kalla lalle abun mamaki ne, amma fa bai fi ba wasu al'ayoyi na Ubangiji subhanahu wata'ala mamaki, domin anan kasancewar su matasa ne wanda suka shiga cikin kogo domin su gudu da addininsu. Ubangiji ta'ala ya jefa musu barci sai da suka yi shekara 300 suna barci, sannan Allah ya tada su. To kasancewar anan da Allah ya sanya su barci, shin a jikinsu akwai wani saura na rayuwa ko babu? Mai barci akwai rayuwa a jikinsa, kenan anan sai ka tsaya ka kalli bayi waɗanda suna rayuwa gaba ɗaya Allah ya zare rayuwar daga jikinsu suka koma matacci, kenan wanne ne ya fi mamaki? Shi wannan barci ne ya yi, Allah ya zare ran bai san ba abin da yake, amma kuma akwai nau'i na rai a jikinsa domin yana numfasawa, shi kuma wannan kwata-kwata ne aka zare rayuwar. To dan haka kenan su waɗanda aka ingiza su cewa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kissa ta ma'abuta kogo, cewa wai akwai wani al'amari na mamaki a tattare da wannan kissa, kenan inda sun tsaya sun yi tunani Ubangijin da yake karɓar rayuwa ta bayansa, wato mutane suna rayuwa a karɓi rayuwarsu su koma matacci, wannan shine yafi mamaki game da wanda aka sanya shi bacci bayan zuwa wani lokaci aka tada shi. Ko kuma ya zamanto akwai ayoyi na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda sun fi kissa ta ashabul kahfi mamaki. Idan ka ɗauka halittar sama da ƙasa, wanda sama da Allah ya halicce ta, Ubangiji ta'ala ya tsira ta ba tare da ginshiki ba, Ubangiji ta'ala ya ƙawatar da sama da wasu halittu na shiga rana ga wata, sannan ga taurari, ga sabawar dare da yini, wannan ya tafi wannan ya zo, ga ƙasa yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya kange ta da duwatsu, sannan Ubangiji ta'ala ya keta ƙoramu a kanta ya fitar da itace, ga duwatsu ga sauransu. Waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke na mamaki, wanda sun fi kissa ta ashabul kahfi mamaki daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka shi ne a nan Allah ya ce ma manzansa am hasibta anna ashabul kahfi, bari dai ka yi zaton cewa labarin ma'abuta kogo warraki ne da allan da aka rubuta sunayensu a kansa, kanu min ayatina ajaba, sun zamanto abun mamaki daga cikin ayoyinmu. An gane ku? In kuna zaton kenan abun mamaki ne, to shine Allah sai ya ci gaba da kenan kissanta labarin ashabul kahfi domin su gane gaskiyar manzansa. Ubangiji ta'ala sai ya ce iz awal fityatu ila kahfi, ba su labarin lokacin da matasa suka taro jiki ila kahfi zuwa kogon wani dutse, wanda sababin abin da ya kai su suka shiga cikin wannan kogo shine kasancewar a zamanin su akwai wani sarki wanda ba shi da abin da ya sa gaba illa bautar gumaka, kuma yana tirsasa mutane akan bautar gumaka. To su waɗannan matasa sun yi imani da Allah da manzansa, yaya za a yi su tsira da addinin su? Shine sai suka haɗa kai suka yi hijira daga wannan gari nasu, suka je suka samu kogon wani dutse suka shige, wanda kuma wannan daman yana nuna mana sunna ce ta Allah. Gaskiya babu waɗanda suke karɓarta da gaggawa su rike ta da hannu biyu, kuma su mata rukun a kashe tsohuwa akan daudawarta sama da matasa. Me yasa? Saboda kasancewar galibi duk manzon da Allah ya turo galibin waɗanda suke ɗan goyen bayan shi matasa ne. Wannan kuma sunna ce ta Allah a kowane zamani. Gaskiya zaka ga matasa sun fi rungumarta, dattijawa sai dai ka samu ɗaiɗaiku. Saboda shi galibi dattijo iya abin da ya saba al'ada da abin da ya tashi, ko da babu gaskiya akan shi to shi akan shi yake. To dan haka anan abin a zo a gani ne waɗanda suka gudu da imaninsu anan wanda Allah yake ba mu labari matasa ne. Shi ne ya ce iza awal fityatu ila al-kahf, wanda in ka koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, galibin waɗanda suka yi imani da shi lokacin da ya zo yana kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada matasa ne. Dattijawan ɗaiɗaiku ne waɗanda ba su wuce a lissafa ba, wanda in ka ɗauka galibin dattijawan Makka a Badar aka tafiyar da su, waɗanda suka yi imani da shi daga cikin dattawa ba su wuce ba a kirga, irin su Abubakar ne, irin su Umar, irin su Usman, Allah ya kara musu yarda da sauransu. To shine anan Allah ya ce iz awal fityatu ila al-kahfi, ba su labari lokacin da matasa suka taro jiki ila al-kahfi zuwa wani kogo domin su tsira da imaninsu. Wannan kuma abu ne wanda aka sunnanta mana duk lokacin da fitina ta yi fitina, to wannan ya halatta mutum ya yi hijira domin ya gudu da imaninsa. Faƙalu, sai suka faɗa lokacin da za su shiga kogon suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahma, ka ba mu wani jin kai daga wajenka, wahayyi ilana min amrina rashada, ya ubangijinmu ka kaddara mana shiriya game da al'amarinmu. Kenan wannan addu'a ce suka yi suka koma zuwa ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala lokacin da za su shiga cikin wannan kogo, suka roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala suna fatan cewa Allah ya kawo musu agajinsa. Farko dai suka ce ya ubangijinmu atina min ladunka rahma, ka ba mu jin kai daga wajenka, wanda jin kan Allah ko ya hada komai. Wahayyi ilana min amrina rashada, ya ubangijinmu ka kaddara mana shiriya game da al'amarin, ma'ana ka sanya wannan hijira da muka yi ta zamanto shiriya ce gare mu. Ubangiji ta'ala sai ya ce fadarabna ala azanihim filka haɗi sinina adada, lokacin da suka shiga cikin wannan kogo Ubangiji ta'ala ya ce sai muka jefa musu bacci. Fadarabna ala azanihim, kalima jumla ce, amma iya abinda za ka fassara ta sai ka ce sai muka sanya su bacci, kamar yadda in ka ɗauki fadarsa walam masu gida fi aidihim, sai ka ce yayin da suka yi nadama. Domin kalimu jumloli ne wanda in ka ce za ka fassara su ɗaya bayan ɗaya to bayani ba zai fito fiye ba. Ko kuma fadarabna ala azanihim, kenan sai muka toshe kunnuwansu game da jin dukkan wata hayaniya da duk wani sauti. Saboda shi mai bacci matukar ya ringa jin hayaniya da wani sauti to falkawa zai yi. To amma a takaice fadarabna ala azanihim sai ka ce sai muka sanya su bacci filkahafi a cikin wannan kogo sinina adada, shekaru waɗanda suke masu yawa. Ubangiji ta'ala ya ce thumma ba'athnahum, sannan sai muka tada su bayan wani lokaci, lina alama ayyul hizbaini, dan mu yi sani wanda yake na kafa hujja kenan jama'a, ya bayyana ga jama'a. Ayyul hizbaini ahsadi ma labisu amada, wace jama'a ce daga cikin jama'u biyu masu sabani da juna, ahsa mafi kididdiga amadan ga zamani limalabi su ga gwargwadon zaman da suka yi a cikin kogo. za mu iske domin an samu sabani game da zaman da suka yi a cikin kogo. Wasu sun ce shekaru kaza, wasu sun ce shekaru kaza. To Ubangiji Ta'ala sai ya tada su bayan wani lokaci, shine yace thumma ba'athnahum. Ubangiji Ta'ala yace sannan sai muka falkar da su lina alama dan mu yi sani. Tuntuni dama Allah ya yi sani, amma me ake nihi dan mu yi sani a nan dan ya bayyana ga jama'a. Ayyul hizbaini, wace jama'a ce daga cikin jama'u biyu? Ahasa mafi kididdiga amadan ga zamani lima labisu, gwargwadon zaman da suka yi a cikin kogo. Kinan suwa ne ne suka fi riƙe lissafi? Ubangiji Ta'ala sai ya ce nahanu na qussu alayka naba'ahum bilhaq. Lalle mu ne muke karanta maka labarinsu bilhaqi da gaskiya, ba wanda zai baka labarinsu sama da labarin da zamu baka, domin labarinmu labari ne na gaskiya. Ubangiji Ta'ala ya ce nahanu na qussu alayka, mu muke karanta maka naba'ahum labarinsu bilhaqi da gaskiya. Innahum fityatun, su ashabul kahfi, Ubangiji Ta'ala yace wasu matasa ne, amanu bi rabbihim, wanda suka yi imani da Ubangijinsu, wazidnahum huda, sai muka dada musu shiriya. Wannan sunna ta Ubangiji, duk wanda ya bi gaskiya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai kara tabbatar da shi akan tafarki madaidaici, kamar yanda yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Duk waɗanda suka yi kokari a wajen bunmu, Ubangiji Ta'ala ya ce mun dau alƙawarin za mu shiryar da su zuwa tafarkinmu. Don haka can ya ce wallazina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazidullahu allazina hatadau huda. Don haka shine nan Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim, lalle su ma'abuta kogo, Ubangiji Ta'ala ya ce samari ne, amanu bi rabbihim, wanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka ce ba za su bauta ma kowa banda Ubangijin da ya halicce su. Wazidnahum huda, Ubangiji Ta'ala ya ce sai muka dada musu shiriya akan shiriyar da muka azurta su da ita. Warabaqna ala qulubihim, Ubangiji Ta'ala ya ce sai muka daure zukatansu, ma'ana muka ba su shimriya da daukan hakuri akan kaurace ma kenan ga iyalansu da jama'arsu da suka yi, da kaurace ma duk wani abu na jin dadin rayuwa. Suka koma suka shige cikin kogo banda bautar Allah ba abinda suke shiga suke da wuya Allah ya jefa musu bacci. Kenan wannan taimako ne na Ubangiji, addu'ar da suka yi a baya da suka ce rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce warabaquna ala qulubihim, sai muka daure zukatansu kenan muka saka musu jimriya da daukan hakuri. Iza qamu, lokacin da suka tsaya, an gane ko? Kenan tun a baya lokacin da suka tsaya a gaban shi wannan sarki wanda yake kira zuwa bauta ma gumanka, aka ce su ma dole su ma gunki sujada. Suka ce a'a, rabbuna rabbus samawati wal ard, Ubangijinmu wanda ya cancanta mu bauta masa shine Ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai. Lan nad'u min dunihi ilahan, ba za mu bauta ma wani abun bauta na daban min dunihi banda Allah da ya halicce mu, har abada ba za mu bauta ma wani banda Ubangijin da ya halicce mu. Laqad qulna, suka ce in har mun bauta, laqad qulna idan, in har mun bauta ma wani Allah ba Allah da ya halicce mu ba, laqad qulna, suka ce haƙiƙa mun faɗi faɗa shadadan wanda take mai ƙetare iyaka a wajen kafirci. Kenan in har mun yi da'awar cewa akwai wani Allah da ya cancanta a bauta masa banda Allah da ya halicci halittu, to tabbas mun faɗi faɗa wadda take mai ƙetare iyaka a cikin kafirci, wadda ta kai matuƙa a cikin kafirci. Idan aka ce ash-shadad shine mujawazatul hadd, kenan ƙetare iyaka. Kenan anan sai aka shahi manhut, sai aka wanzar da na'at. Kenan laqad qulna qawlan shadada, shine suka ce lan nad'u min dunihi ilahan, har abada ba za mu bauta ma ilahan wani abun bauta min dunihi in ba Allah da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai. Laqad qulna idan, in har mun bauta ma wani Allah na daban banda Allah da ya halicci halittu, to tabbas mun faɗi faɗa wadda take shadadan me kai matuƙa a wajen mu ne. Ha'ula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alaha, suka ce waɗannan mutanen mu ne waɗanda sun riƙi wasu alloli min dunihi banda Allah da ya halicci halittu. Ubangiji ta'ala yace laula ya atuna alaihim bisulfanin bayyin, mi ya hana su zo musu da wata hujja wadda take mabayyaniya, wadda take nuna cewa wani banda Allah ya cancanta abota masa? Mi ya hana lokacin da suka kiraye su cewa su duka su ma gunki su jada, su zo musu da wata hujja mabayyaniya wadda take nuna cewa wani banda Allah ya cancanta abota masa? Shine Allah yace laula ya atuna alaihim, mi ya hana su zo musu bi surbanin bayyin da wata hujja mabayyaniya akan bauta ma wani ba Allah ba? Ubangiji ta'ala yace faman azlamu, babu mafi zalunci sama da mimman iftara ala Allahi kadhiba, mutumin da yake kikarya ya jingina ma Ubangiji. Kaga cewa wani ya cancanta abota masa banda Allah, wannan ƙarya ce, domin Allah bai saukar da wata hujja wadda take nuna cewa wani na cancanta abota masa banda shi. Dan haka shine babu zalunci, zaluncin da ya wuce shirka. Shine yace faman azlamu, babu mafi zalunci mimman iftara, sama da mutumin da ya yanki kadhiban ƙarya ala Allah, ya jingina ma Ubangiji subhanahu wataala. Ma'ana yace wani ya cancanta abota masa banda Allah. Wa izi itazaltumuhum, Ubangiji ta'ala yace ba su labarin lokacin da Ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa wa izi itazaltumuhum, idan kuka kaurace musu wa ma ya abuduna illa Allah, da duk wani abin da suke bauta ma, an gane ko? Wa izi itazaltumuhum, idan kuka kaurace musu wa ma ya abuduna, da duk wani abin da suke bauta ma illa Allah, kuka zamanto ba ku bautar kowa banda Allah. Ubangiji ta'ala yace fa'awu ilal kahfi, ku taro jiki zuwa wani kogo. Wannan su ashabul kahfi ne Allah ya jefa musu ilhama ya ganar da su. Kinan in kun kaurace ma mutanen ku domin suna bautar wani Allah, wa ma ya abuduna, kuka kaurace ma duk wani abin da suke bauta ma banda Allah illa Allah, ya zamanto kenan ba ku bautar kowa banda Ubangijin da ya halicce ku. To fa'awu ilal kahfi, Ubangiji ta'ala ya ganar da su cewa ku taro jiki zuwa kogo. Idan kun taro jiki zuwa wannan kogo kun fake a cikin sa, yanshur lakum rabbukum min rahmati, Ubangijin ku wato zai yanshur lakum rabbukum min rahmati, Ubangijin ku zai dillibe ku da jin kansa, wayu hayyi ilakum, kuma zai tanada muku mirfaqa, abinda zai tafsasa rayuwarku, min amrikum, game da lamarin ku. Ko kuma ya zamanto wa izi itazaltumuhum, junansu ne yake faɗa ga juna, kenan junansu ne suke ba su junansu shawara. Kenan in har kenan kun kaurace ma mutanen ku, wa ma ya abuduna, kun kaurace ma duk abin da suke bauta ma illa Allah, ya zamanto ba ku bautar kowa banda Ubangijin da ya halicce ku, kenan junansu yake ba junansu shawara. Kenan sai suka ce ma junansu fa'awu ilal kahfi, ku taro jiki zuwa kogo, wanda wannan shiga kogo Ubangiji subhanahu wataala ne ya ganar da su ga inda za ku shiga ku fake. Yanshur lakum rabbukum min rahmati, kenan suke ba junansu albishir, in dai kun yi imani da Ubangijin ba ku bauta ma kowa sai shi, kuma kun fake zuwa wannan kogo, to ku tabbata cewa Ubangijin ku ba zai watsar da ku ba. Yanshur lakum rabbukum min rahmati, Ubangijin ku zai lullube ku da jin kansa, wayu hayyi ilakum min amrikum mirfaqa, kuma Ubangijin ku zai ingan zai shirya muku mirfaqa, duk wani abin da zai tafsasa rayuwarku, min amrikum, game da lamarin ku. Wannan daman ka'ida ce, duk wanda ya koma zuwa ga Allah to Ubangiji subhanahu wataala ya isar masa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, kenan dan haka mu'minan ne junansu ne yake ba junansu shawara akan haka. Dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.